Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Talata 18 ga watan Janairu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Tobarin tsohon shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko zai bayyana gaban kotu a Kyiv gobe Laraba, inda alkali zai tabbatar da ko za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar kasa, labarin da ya ce harka ce ta siyasa. Kungiyar 'yan tawayen Houthi ta kasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a hadajiyar daular Larabawa, bayan kai wasu hare-haren makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya Litinin da ya kashe mutum uku. Kanin tsohon shugaban kasar Guinea Alpha Conde ya bar kasar zuwa neman jinya a hadajiyar daular Larabawa, bayan kwashe sama da watanni biyar tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya Litinin.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba jami'an tsaro umarnin harbi hallahira akan masu kai hari a gidajen yarin kasar. Bayan haka za ku ji cewa mazauna yankin Madarin fa a jihar Maradi da ke Niger na cikin yanayin fargaba saboda yawaitar satan mutane don neman kudin fansa da ake samu a cikin 'yan kwanakin nan. Sannan kuma za ku ji cewa kasashen rukunin A a gasar wasan cin kofin Afirka da ake yi a kasar Kamaru sun kammala wasannin su zagaye na farko, yanzu za su je zagaye na biyu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Tsohon shugaban kasar Ukraine Petro Poroshenko zai bayyana gaban kotu a Kyiv gobe Laraba, inda alkali zai tabbatar da ko za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar kasa, wanda ya ce harka ce ta siyasa. Poroshenko da ya yi mulki a kasar daga shekarar 2014 zuwa 2019 da ya koma kasar a jiya Litinin domin fuskantar shari'a, ya faɗa wa magoya bayansa a filin saukan jirage cewa ya dawo kasar ne domin taimakawa Ukraine ta tunkari barazanar mamayar Rasha. Ya ƙara akan jirin sakonnin Twitter da yake fitarwa, yana mai cewa da taimakon kasashen ƙasa da ƙasa, Ukraine za ta yi tsayin daka ga kowane barazana. Ya ce ina madukan farin ciki da kyakkyawar kulawa da aka baiwa ƙasar Ukraine, musamman taimako da ake mana a yaki da zaluncin Kremlin da ƙawayenmu na Washington da London da Berlin da Paris da Brussels da kuma Ottawa da ma baki ɗayan ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar NATO ke yi, Poroshenko ya kafe a shafinsa. Ƙungiyar 'yan tawayen Houthi ta kasar Yemen ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a hadajiyar daular Larabawa, bayan kai wasu hare-hare na makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya Litinin da ya kashe mutum uku. 'Yan sanda Abu Dhabi, babban birnin kasar, sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Abu Dhabi. Sun gano mutanen da aka kashe 'yan Indiya ne guda biyu da wani dan Pakistan guda, kana wasu mutane shida sun jikata. Sai dai babu wani mummunan lahani da filin saukan jiragen saman ko kuma kamfanin man, inji 'yan sanda. Wasu majiyoyin Houthi a Sana'a, babban birnin Yemen, sun fada wa ma'aikatar yada labaran Larabawa cewa 'yan tawayen sun harba jirage mara matuka guda takwas da kuma makamai masu linzami guda goma. Kafar labaran ta Larabawa ta nuna hoton bidiyo da ya gwada yadda hayaki ya turnike sararin sama a Abu Dhabi da kuma hotunan wutar da ta tashi a filin saukan jiragen sama na Abu Dhabi da kuma kamfanin tatar mai na ƙasa a nan Abu Dhabi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban kasar Guinea Alpha Conde ya bar kasar zuwa neman jinya a hadajiyar daular Larabawa, bayan kwashe sama da watanni biyar yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki, a cewar shaidu a jiya Litinin. Babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita, ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a Conakry, babban birnin kasar, sun ce ya kama hanyarsa zuwa Abu Dhabi. nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi. Sai dai jami'ai sun sanar da farko wannan wata cewa Konde ba shi da cikakken koshin lafiya, kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya. Konde da aka hambare a cikin watan Satumba kasa da shekara guda bayan da aka zabe shi a wa'adi na uku duk da yawan zanga-zanga. Tsohon shugaban ya gudanar da zaben raba gaddama akan gyaran dokokin kasar domin kawar da adadin wa'adin mulki da zai bashi daman ci gaba da mulki. Kungiyar Raya Kasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS da wasu kasashen duniya sun yi ta kira ga sake Konde nan da nan tun lokacin da aka tsare shi a cikin watan Satumba da aka hambare da shi daga mulki bayan ya kwashe sama da shekara goma yana mulkin kasar.
Madalla, kafin ku ci ƙarshen labaran za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ba jami'an tsaron ƙasar umarnin bindige masu kai hari kan gidajen yari. Wannan na zuwa ne bayan hare-haren da aka samu a cikin 'yan shekarun nan, lamarin da ya sa fursunoni da yawa suka tsere har yanzu ana neman su ruwa a Jallu. Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoton.
Ministan cikin gidan Najeriya Rauf Arigbasola ne ya bada wannan umarnin a madadin gwamnatin tarayyar Najeriya a lokacin da yake dudduba babban gidan yarin Ibadan da ke unguwar Agodi Ibadan a jihar Oyo Najeriya.
Whoever has picked to bring this facility for whatever reason, it does not matter. It's a suicide case. We are any effort to breach our facility, we need to move it. We want to move it. Don't shoot to disable. Shoot to
Mr. Arigbasola ya ce duk wanda ya zo kaiwa gidan yari hari a bisa kowane dalili abin da ke shi saboda suna kokarin samar da tsaro ga gidajen yari, don haka a harbe duk wanda ya kawo hari har lahira a bisa kowane dalili har ya zo ya kai harin a gidan yari. Yace kai ma gidajen yari hari tamkar kaiwa kasa hari ne, don haka dole a jawa masu wannan danyen aiki birki. Ministan na cikin gidan Najeriya ya kara da cewa abu mai muhimmanci shine samar da cikakken tsaro ga gidajen yarinmu na Najeriya. Rauf Arigbasola ya ce inda gidan yari yake janyanki ne da ba a zuwa, yana da hadari. Ya ce duk wanda ya yi wa tsaro karan tsaye a wurin da gidan yari yake dama shi matacce ne, don haka kada a bari ya rayu don ya bada labari sai dai wasu mutane su bada labarinsa ya mutu. A wani jawabi da ministan na cikin gidan Najeriya ya yi a lokacin taron ministoci a birnin Abuja, ya ce a tsakanin nan shekarar 2020 zuwa 2021 'yan fursuna 4,860 ne suka tsere a gidajen yarin Benin, Oire, Oyo, Ile-Ife, Kogi da dai sauransu. A cikin su an kamo 'yan gidan yari 954, saura kuma sun cika wandunan su da iska. Fasa gidan yari a Najeriya ba wani sabon abu bane, domin da wuya shekara ta kare baka ji an fasa wani gidan yari ba. 'Yan fursuna sun tsere ko kuma an kashe wasu a kokarin kama su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Nau'in coronavirus na Omicron mai saurin yaduwa a kasar Australia ya yi sanadiyar mace-macen mutane mafi yawa a cikin wuni guda na annobar COVID-19. Ma'aikatar kiwon lafiya yau Talata ta kafe a shafinta cewa mutane 74 sun mutu, inda mace-macen suka faru a manyan jihohin kasar guda uku mafiya yawan al'umma da suka hada da mutum 36 a jihar New South Wales da wasu 22 a jihar Victoria da kuma 16 a jihar Queensland. Sabbin mace-macen sun zo ne a daidai lokacin da adadi na tarihi na sabbin mutane da suka kamu da COVID-19 suke kara jefa asibitocin Australia cikin matsalar batsewar marasa lafiya. Hukumomi a jihar Victoria sun ayyana dokar ta ɓace sakamakon batsewar asibitoci a Melbourne da kuma babban birnin yankin da ma wasu asibitoci da dama a yankin. A yau Talata, ministan kiwon lafiyar tarayya Craig Hunt ya faɗa wa manema labarai cewa gwamnati za ta aiwatar da shirin kota kwana, inda za ta tura ma'aikatan nurse 50,000 da ma'aikatan kiwon lafiya 100,000 daga asibitoci masu zaman kansu zuwa ko ina a faɗin ƙasar Australia da wannan annobar ta shafa. A ƙarshe, haramtacciyar kungiyar Taliban ta Pakistan ta ɗauki alhakin wani hari da ba kasafai aka saba kaiwa ba a cikin dare a Islamabad, wanda ya kashe ɗan sanda guda tare da jikata wasu guda biyu. Jama'a 'yan sanda sun ce 'yan bandigan biyu a kan babura sun buɗe wuta a kan shingen tsaro a kusa da wata kasuwar birnin mafi yawancin ƙosan jama'a da yammacin jiya Litinin. Sun ce musayar wuta da aka yi ya kashe maharan guda biyu. Wutar da 'yan ta'addan suka buɗe ya hallaka ɗan sanda guda kane jikata wasu guda biyu, a cewar sanarwa 'yan sanda. Ministan harkokin cikin gida da Pakistan Sheikh Rashid Ahmed ya yi Allah wadai da wannan hari na bindiga da ya ce aiki dai da ta'addanci. Kungiyar Taliban ta Pakistan da aka fi sani da Tehrike Taliban Pakistan ko kuma TTP ta ɗauki alhakin kai harin a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na Twitter, tare da tabbatar da kashe 'yan bandiganta guda biyu da suke da hannu a cikin harin.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Al'ummar yankin Madarumfa a jihar Maradi da ke Nijar na cikin halin ɗarɗar saboda masu satar mutane domin neman kuɗin fansa. A wani hari na baya-bayan nan, har da iyalin mai garin Galadi aka sace. Ga rahoton da Mansur Sani ya aiko mana daga Maradi.
Al'ummar karkarar Galadin gaban Madarumfa da ke da makwabtaka da Najeriya na ci gaba da zama cikin halin ɗarɗar saboda halin da lamarin tsaro ya zama, inda masu bindigogi ke yawan shigowa yankin su kawo hari, sukan yi harbe-harbe su kama mutane su tafi da su, inda abin ke ta ƙara kamari ko a kwanan nan harin baya ya rutsa da iyalin Saminu Magaji da ke da matsayin mai garin garin na Galadi, wanda ya tabbatar mini da haka.
Yanzu sai suka shigo gari sai su kama kan wadda suna bi gida-gida dakuna-dakuna, suna buɗa su zago mace ko namiji sun kuma kake a rufe karin su wuce wani gida. Ni yanzu sun zo gari na mutum 11 da faɗuwar su Galadi sai suka faɗi wani gida, wannan gida sun tare mai gida kwanci da iyalin shi. To wallahi suka kama harbin shi. To yanzu zan ce ni karanta maka, yana asibitin Maradi. Wallahi tinye shi ta take kwata-kwata.
Da an ce sun kama wasu dawa-dawa ne aka kama?
Iyali na ne ni mai garin miki baka labarin. Na farko ina da ɗana da sarakuwata. Akwai wani kuma tsayayyen ƙannena da ƙannena aka kama. Abin da ka samu dai nan gana sun tai da mutum 7 tun da cikin sati guda zuwa su 2. Kanzu da an ce maka an mungarwa ta gawa to kowa girisha kuma ka kai wa.
Tsohuwa Aminu Mamman da ke zaune cikin gidajen da aka kai hari aka tafi da sarakuwarta da ke da goyo da ta ƙetare rijiya da baya, cewa ta yi.
To, bude da suka zo sun kada mu gambu dai wancan na ƙuriya na yarinya. Suka shiga suka hiddo su da ita da 'yan budurwa. Kannan da suka hiddo su kuma suka koma ga matar ƙanin shi, matar magajin shi. Suka koma kuma ga waga guda, kuma ita kuma suka hiddo ta. Kannan ni suka koma gare ni ina kuka. Sai wani ya kaka mini tsawa ya ce in hito. To Allah ya tsare ni, ban hiton ba, kuma sai suka saka mini bindiga. Suka saka mini bindiga sai na kauce. To kawai da na kauce da shi kenan sai suka gina shiru.
Bindiga ba ta same ku ba?
A'a, gambu kaɗai suka huye. Sai suka hiddo su suka tattara su nan gindin bedi suka gida.
Ko ƙarfe nawa ne na dare?
Ƙarfe ɗaya. Makwabtan mu ta gudu sun biyo ta su kuma sai suka zo sai ta iske wasu nan niya. Suka tattara su suka wuce kai gaba da su suka nufi gidan mai gari kuma. To da kan da ba mu sai da aka yi ba.
Can gidan mai garin an ɗauki wasu.
Ni da amarya da ango.
Da amarya da ango.
Suna can hannun su.
Sun hidu ko nawa suke so?
Su da kamar miliyan 15. To cikin kunci nake.
Al'amarin da yasa 'yan uwa da amannin arzikin da aka yi garkuwar da su a cikin zulumi. Sanda Tela na ɗan Takobo da ke makwabtaka da Galadin ya yi kira da a ƙara ƙaimin tsaro a wannan yankuna nasu.
Zuwa na ganin ɗana da 'yan kinafin suka kawo hari saƙonmu abinda muke so can wajen shirgen nan da wajen babbar rayuwa ƙara jami'an tsaro inda suke hitowa na su zo na a tare sai a sha
bayan. A ɓangaren hukuma kuwa Ado Jariri mai matsayin magajin garin Gabi da ke da haƙƙin kula da yankin na Galadi cewa ya yi.
To wannan lamarin mun ji shi ba da daɗi ba. Tsaro akwai shi bakin gwargwado, gwamnati ta kawo jami'an tsaro. Sai dai da yake mai son yaudara ka cika dabara kana yin nan ne yana yin nan. Ana azawa ga fujiyar nan suna kurɗuwa ta nan. Kan ai ma akwai ta babbar rafi, akwai ta garin wabi, akwai ta ina duk ko ina dai akwai mai nan ne yanzu to hakkin da muke so a kawo fujiyar mai zama gari.
Wani irin kokari kuke yi na kuma zo wa'anda aka tahe da su?
Fatan mu ga al'umma su kwantar da hankalinsu ko me
Niger za ta kara jami'an tsaro a wannan yanki dake da doguwar iyaka domin kwantar da hankalin al'ummar a matsayinsu na ƴan ƙasa. Harshen rahoton kenan. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Mansur Sani da wannan rahoton. To yanzu kuma zamu leka kasar kamar inda ake wasannin kwallon kafar cin kofin Africa. Kasashen rukunin A sun kammala wasannin su zagaye na farko. Kamar mai masaukin baki da Burkina Faso sun yi nasara zuwa zagaye na biyu a yayin da aka sallama kasar Habasha. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka a birnin Yaounde, Muhammad Bashir Ladan ya aiko mana.
Kamaru ta yi burin samun nasara karo na uku a jere da wasanta da Cape Verde, amma sabanin haka yan wasan Antonio Conceição sun yi kunnin doki ɗaya da ɗaya, amma dai Indomitable Lions su ne zakarun rukunin A da maki bakwai.
Ra'ayi akan wasan da aka yi, babin da rance shi rance mu yan kuraje su da suka yi wasa, kuma gaba muke tunani ba wannan wasan da muka gama ba, abin da zai zo gaba shi muke tunani. Allah ya ba mu sa'a kuma mu ci wannan wasa, shine wato weekend final. Allah kuma ya ba mu sa'a mu dauki wannan kofi domin ta shaura a gida, saboda wasu za su ta bani wani magana wai kowa ya bar gida, gida ta bar shi.
Eh to mun yi kokari da dama, abinda muka fito mu fito farko a group mu, tunda mun fito farko to yanzu duk wanda zai zo ina ga za hada mu da turwaziyan da zai fito a daya pool din. To in Allah ya da wanda zai fito wannan wasan da muka yi abu yayi kyau, mun yi daya da daya, mun yi farin ciki she wasa na gaba. Wasa na gaba wasa ne mai karfi, don muna fatan Allah ya ba mu sa'a mu duki don kodawa muka hadu. Wannan ekip namu suna nan a cikin yarda, sun yarda da junansu, suna wasa ba matsala. In Allah ya da kuma duk wanda za mu hadu da shi, shi ma she ya sha na shi.
Ra'ayi na akan wannan wasa, wato yau da yake mai kasa da kanshi ya ce a sallami ma'aikata da sauri, saboda kowa ya zo a cika stack, mu zo mu gadu mu nuna ma ekip national mu soyayya. To shi muka zo muka yi, mun cika sosai, mun amsa kiran shi, kuma wasa yayi kyau, an tashi daya da daya. Ko da yake mun so da a ce kamar gune dai nasara ta dauka, to amma haka ma alhamdulillah.
Eh ra'ayi na ni munaso dai mu take su, amma kun san wasan yana juyawa, tunda dai dama mun da mun cike ne, abin yayi mana kyau, muna farin ciki, muna ba mu wasan muka ji, muna ga ma mai kula da ƴan wasa, ƴan wasan bayan shi sai yanzu ba su jara tsayuwan su anan, don wasa mai so da zamu yi, wasa ne mai karfi, ba abin wasa bane. Muna bayan kasan mu 100%, muna gode mai kasan mu da kuma su aiki. Allah saka mu da lairi, Allah ba mu cigaba.
Yan wasan Cape Verde su ma sun nuna kwazo sosai, musamman bayan an dawo hutun rabin lokaci, inda Humberto Betancourt, mataimakin coach Bubista wanda ya kamu da cutar COVID-19, ya maye gurbin dan wasansa Willy Semedo da Gary Rodriguez, canje mai cike da hikima saboda sabon shigan bayan yan mintoci kadan ya zura kwallo daya, abinda ya daidaita tsakanin kasashen biyu. Har ila yau dai wannan rukunin A, Burkina Faso ce mai maki hudu, bayan ita ma ta yi daya da daya da Habasha ta ketara zuwa zagaye na gaba. Cape Verde na cikin fargaba ita kam, kafin sauran rukunan su kammala wasannin su, wanda bayan wannan ne za auna wanda makin sa yafi nauyi. Muhammad Bashir Ladan na VOA Hausa daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da shugaban manoman da magaram Alhaji Lawal Hamma kan irin matsalolin da manoma ke fama da su da suke ganin suna barazana ga ayyukan noma a jamhuriyar Niger. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Mutamar Abadi ta fara da tambayar sa kamar haka.
To kuma shi wannan noman rani da kuke yi, akwai wani kamar irin su taki da sauran wasu abubuwa da kuke amfani da su na yanda za ku inganta noman ranin nan?
To, na farko dai takin da ake amfani da shi takin gargajiya ne. Takin gargajiya ne shi kuma a yau kin ga a sha'anin haraka ta tsadar rayuwa, takin gargajiya yana da dan wahala. Saboda wani bi in ba a nan kusa ba kake da dabbobi, inda ga nesa ne zaka dauke shi ka kai shi, kaga akwai wahalar suhuri, kan ka kai shi ka kashe kudi da yawa zai yi tsada. Alhali ku su kayayyakin duk da ake nomawa na ranin ba kudi suke yi ba, basa kudi sosai saboda duk in lokacin yayi komi arhaiki. Yanzu in kika tafi neman salati kin gan shi arha, in kika iske shu arha zaki same shi, kika iske dankalin tura duka ya zama to arha ne kake samun shi, saboda kayan danye ne dole a saida, in ba haka ba zai ribe. Na biyu, abinda yasa ke da kai dole sai kai ga ka saida, in kai sake lalacewa in ba kasuwa kuma gashi ga matsala bai ashuwa. Akwai hikima yanda ya kamata a ce an aje shi bai lalace ba, to bamu da irin wannan hikima, bamu da kare.
To kamar ina maganar kuma irin samun tallafi daga ko wasu masu hannu da shuni ko kuma daga gwamnati game da noman ranin naku da kuma noma?
To shi manomi gaskiya ba wani tallafi yake so ba. Manomi abinda yake so amfanin shi yayi daraja. Muddin in yayi noma, in amfanin yayi daraja, to shi da kanshi zai nema ma kanshi tallafi. Saboda in amfani yana daraja, in ya saida yana samun wani karuwa, ka gani ko bashi ya dauka ya san zai iya biya. Zai yi aikin shi yanda ya kamata. Amma duk irin kokarin da za a yi, ko da tallafin za a bada, in amfanin bai daraja, to kuma me akai? Tallafin shi ma zai ciwu a cikin wannan. Kenan mai noma ya yi noma ya kare, a gona bai fadi ba, damana ba ta kada shi ba, amma he ya zo kuma tiya he ta kada shi. To kaga ko babu wani ci gaba a ciki.
Wai tallahi ko wani maganin kwari ko kuma wani magani wanda zai inganta wannan shubukoki ko kuma irin su taki da sauransu ko kayan aiki haka ko wani abin ban ruwa da sauransu ko wasu rijiyoyi ko wasu pamfuna? Ai wannan ma tallahi ne da za a ba masu noman rani.
Na san da wannan duka ya ana badawa. Ana badawa duk abin da kika faɗi, wani famfon ban ruwa, wani iri, wani taki, duka ana ba manoma. Amma ba su iya su samu su dore. Saboda na ce miki kayayyakin da suke noma baya daraja. In aka yi wahala ka kare, kenan baka samu yanda zaka mai da kuɗin wahalar da zaka yi. Yanzu misali yau in kika yi noman rani da inji, an baki tallahin inji na ban ruwa, kenan aiki ya zo da sauki, kuma ka iya ƙara yawan wannan kindika. To yawan hilin da zaka ƙara, kenan a hilin na harko zaka iya limka shi ko uku ko hudu kai. To amma in ka yi ka kare, kayan da kai ka zo ya ki sayuwa da daraja, kai kuma in baka saida ba lalacewa zai yi. To ina ne kuma wani tallahi zai yi amfani? Saboda injin da aka baka sai da ya kawo ma nauyin sayan mai da zaka rika zuba mai kana aiki, man da kake sha kullun in kelisa, ai kudi ne kake kashewa, kenan aikin naka lalle ya karu, amma kuma ai wani nauyin ya karu. To shi kuma nauyin wannan ai ya kamata da nauyin ka kai kanka da kake dauka na iyalinka bisa kan aiki da wasu ma'aikata da zaka sa, da kuma nauyin daukan injin da sauransu, ai duk sai ya huta. Haka kuma in taki ne aka baka, kudin taki ai ya kamata a ce ya huto a cikin abin da aka baka. To duka in ya zama to a fannin kasuwa ka fadi, ai babu ci gaba a ciki. Shine babban wannan matsala. Shine nace muddin ba a hukunce ba, za a tsaya tare da kungiyoyin manoma da ita hukuma a rika tantance yaya ya kamata a saida amfanin gona, indan kurun bari za a yi sai yanda yanayi yayi har kullun abun ba zai tafi ba. Ita hukuma ko wani irin kokarin za ta yi zuba hatsi ne a bayan ƙwarya ba zai kawo nashi tasiri ba, ga ita kuma balle ga manoma.
Masu sauraro, a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin bakon namu Alhaji Lawal Hamma da kuma wakilinmu a Damagaram Tamar Abadi sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Gaida Muhammad Baballa Hafiz, yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta hadin gwiwa ce, tace salam VOA Hausa. A daidai lokacin da zabe yake karatuwa, mutane daban-daban sun fara tallata ra'ayoyin su na san tsayawa takara a matakai daban-daban. Mu dai fatan mu shine Allah ya ba mu adalan shugabanni masu kishin mu ba masu kishin aljihunsu ba. Amen. Sako daga Ali Hayya Jafar Unguru da Isa Garu Lawal mai fili Taraba tare da Ibrahim Lara Gafta. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi hakika sai da rai da lafiya sannan ake batun komai a rayuwa. Saboda haka bai kamata a ce ƴan siyasar mu na Najeriya ba sun fara batun zaben shekarar 2023 ganin halin da kasar mu take ciki na rashin tsaro, domin tsaron kasar ta mu yanzu yana a matakin sifili ne, wato babu kenan. Allah ya kyauta. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Yace salam VOA Hausa, dan Allah ku bani dama na yitar da Allah wadai akan kama wasu mutane a jihar Zamfara suna cin naman mutane. Don haka ya kamata gwamnatin tarayya da ta jihar Zamfara da jami'an tsaro su hada karfi da karfi wajen yin binciken kwakwaf don gano duk waɗanda suke da hannu a wannan lamarin, don a yanke musu hukunci ta yadda wani ba zai yi sha'awar aikata irin wannan laifin ba. Shi kuma Sani mai langelange ya wuri cewa yayi ikirarin da hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi na cewa sama da mutane miliyan 50 a fadin duniya ke fama da ciwon farfadiya abin damuwa ne matuƙa, da fatan hukumomi za su tashi tsaye wajen ganin sun shawo kan cutar. Wasika ta gaba kuma cewa ta yi haba gwamnatin jamhuriyar Niger rashin biyan malaman makaranta haƙoƙin su fa zai jefa rayuwarsu da ta iyalansu cikin wani hali, domin shi malamin makaranta bai san wata hanyar samun kuɗin da zai biya wa kansa bukata da ta iyalansa ba sai ta hanyar albashi. Daga ƙarshe muna fatan za ki gaggauta biyan su haƙoƙin su. Sako daga Kawo Mai Ruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga. Madalla yanzu kuma sai labarai, amma wannan karan a takaice.
To Maryam, a takaice, tsohon shugaban kasar Ukraine Pedro Poroshenko zai bayyana a gaban kotu a Kyiv gobe Laraba, inda alkali zai tabbatar da za a bashi beli ko kuma za a kama shi bisa laifin cin amanar kasa da yake harka ce ta siyasa. Poroshenko da ya mulki a kasar daga shekarar 2014 zuwa 2019 da ya koma kasar a jiya Litinin domin fuskantar shari'a, ya faɗa wa magoya bayansa a filin saukan jirage cewa ya dawo kasar ne domin taimakawa Ukraine ta tunkari barazanar mamayar Rasha. Kungiyar 'yan tawayen Houthi ta kasar Yamal ta yi kashedi cewa tana yiwuwa ta ƙara auna gine-gine da dama a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kai wasu hare-hare na makamai masu linzami da jirage mara matuka a jiya Litinin da ya kashe mutum uku. 'Yan sanda Abu Dhabi, babban birnin kasar, sun ce hare-haren sun auna manyan motoci guda uku a wani kamfanin mai da kuma wani bangaren filin saukan jiragen saman kasa da kasa na Abu Dhabi. Sun gano mutanen da aka kashe 'yan Indiya ne guda biyu da wani dan Pakistan guda, kana wasu mutane shida sun jikata. A ƙarshe, tsohon shugaban kasar Gini Alpha Conde ya bar kasar zuwa neman jinya a haɗaɗɗiyar daular Larabawa bayan kwashe sama da watanni biyar yana tsare a hannun sojoji da suka yi masa juyin mulki a cewar shaidu a jiya Litinin. Babu wani ƙarin bayani da aka yi game da cutar da yake fama da ita, ko da yake shaidun a filin saukan jiragen sama a Conakry babban birnin kasar sun ce ya kama hanyarsa zuwa Abu Dhabi. Nan take babu wani tabbaci daga gwamnatin mulkin soja ta wucin gadi, sai dai jami'ai sun sanar da farko wannan wata cewa Conde ba shi da cikakken koshin lafiya, kana zai je kasar waje nan ba dadewa ba domin neman jinya.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma anjima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown da ya hada shirin, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe.